السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم الخميس شدة بقي جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتاريخ ذو لثلاثين دقوق كما عشرين شدة جوات bakwai na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi a aya ta 70 a cikin tafsirin da muke karantawa na suratul an'am a cikin wannan wata na ramadan mai albarka Allah ya ba mu albarkacin sa kuma ya ba mu albarkacin alqur'ani akwai daga cikin tambayoyin da aka rubuto yau akwai wannan yana cewa dan Allah muna so a kai kukan mu wajen gwamnati dangane da turin mashin a daure a sassauta mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ga azumi kuma ga turi sannan ya kamata a ja hankalin su wajen ibada yayin goman karshe saboda zuwa masallaci sallar dare dan Allah malam a gaya wa gwamnati ta taimaka Allah ya bada iko to wannan abun wato a koka ma su jami'an gwamnati ne da shi halin da musulmi suke ciki a cikin watan Ramadan saboda tsanani ne da mutane suke ciki ko jiya kuma kowa yana gani irin yadda zaka ga mace da goyo mutum yana dauke da matarsa da goyo da wani yaron akan tanki da wani yaron tsakanin su amma a kallafa masa kan cewa sai ya sauka daga kan babur din nan ga azumi ga turi wannan takura ne da kuma rashin la'akari da halin da musulmi suke ciki na ibada da rashin kula da halin da suke ciki a zancen gaskiya wannan abu ne wanda yake dole jami'an tsaro su duba saboda halin da mutane suke ciki inda suna son su samu nasara akan abin da suke yi gwamnati tana so ta samu nasara akan abin da take yi dole ta tausaya ma bayin Allah wanda duk ya ji tausayin wanda suke na bayin wanda ya ji tausayin bayin Allah shi ma Allah zai ji tausayin sa man la yarham la yurham wanda baya jin tausayi kuma ba za a ji kansa ba to hakika muna bukatar jin kan Allah jalla wa ala to ɗaya daga cikin hanyoyin da zamu samu jin kan Allah sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su matsayi na sultani su ji tsoron wanda suke karkashin su saboda haka muna kai kukan mu ga Allah jalla wa ala kan ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki awwalan wa qabla kulli shay sannan kuma muna kira ga gwamnati ta kula da halin da talakawanta suke ciki ta zo ne domin maslahar al'umma saboda haka ba muna zarginta da kan cewa ba ta san maslahar al'umma bane amma ta auna ta gani ko yaushe maslaha biyu tai mu'arada tai sabani da juna ana rinjaye da wanda tafi maslaha ne to halin da mutane suke ciki ya kamata a duba halin da ake ciki na tsanani kan a sauka samun mutane sannan wannan ita tambayar da yake ita ce akan addu'a ta musulmi da ta kirista lokacin wani taro da za a ce musulmi su yi kirista ma su yi to idan mutum ya kasance a irin wannan waje yaya zai yi idan kirista suna yi kuma idan aka ce ya yi a madadin musulmi in aka ce ya yi a madadin musulmi ya yi amma yayin da kirista suke yi kada ka ce amin don ba Allah suke roƙo ba mukhlisina lahuddin addu'ar da suke yi da shirka tunda suna ambaton suna yin shirka da Allah jalla wa ala a cikin addu'ar ce addu'ar da suke yi a Yesu suke kira ba Allah suke kira ba ko kuma su ce sun yi addu'ar ta hanyar Yesu wanda yake shi ma duk wannan yana ɗaya daga cikin wato a nau'i ne na shirka a ce an yi shi ne tsani wajen addu'ar ta hanyar sa ake jefa addu'ar ba wai tawassuli ake yi da shi ba a'a addu'ar ake yi a roƙe shi sannan ta kai ya zuwa ga Allah ta hanyar roƙonsa domin shi ma ɗaya ne da Allah a wajen uluhiyya a cikin faɗin su na shirka Allah ya sare mu saboda haka wannan kuskure ne kuma idan mutum shi yasa din ma idan mutum yana cikin wani matsayi na mas'uliya maimakon ya ce za a buɗe taro da addu'a ta musulmi a rufe da addu'a ta kirista ko a buɗe da addu'a kirista a rufe da ta musulmi a buɗe taron kawai kai bismillah ka fara magana bismillah ka shikenan kayi abinda ake nema cewa a cikin taro kada ayi taro a tashi ba ambaci sunan Allah ba domin abinda a hadith haka yazo a cikin hadith duk mutanen da suka yi taro suka tashi basu ambaci sunan Allah ba, basu salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai ya zamanto musu da na sani wannan zaman da suke. To da kake bismillah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafara. Wannan yace dan Allah ne ake karantawa in an yi sujada a yayin da ake karatun Alkur'ani. Eh, akwai hadisi da yazo na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an hassana shi na cewa wani bawan Allah ya ga wata bishiya ta yi sujada da yana karatun Alkur'ani, sai ji abinda take karantawa, yazo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata iqrari, shine Allahumma aktub laha li indaka ajran wa ba'anni biha wizran wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Daga cikin hadisin da aka ruwaito akwai shi ma addu'a, yana cikin addu'o'in Husnul Muslim a cikin Sunan Abi Dawud. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. To raka idan mutum ya karanta waɗannan yayi, idan kuma ma bai haddace ba, ya karanta tasbihi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli. Yayi daga cikin dukkan jinsin addu'o'i da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a cikin sujada. Amma waɗannan guda biyu sune riwaya ta zo bizzat akan sujudu tilawa nasu. Wannan yace yana neman taimakon addu'a saboda samun admission. Allah ya sare maka ka samu admission inda kake nema. Shin game da ciwon hauka, zan sadaka domin neman waraka, domin mun yi maganin asibiti da na gida, abin har yanzu yana nan kuma a taimaka min da shawara domin waraka. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dawu mardakum bis sadaqa, ku neman ma marasa lafiyanku waraka ta hanyar sadaka. Saboda haka sadaka tana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi domin neman waraka. Don haka za ka iya yin sadaka ta shayarwa, ta ciyarwa, ta tufatarwa, ta biya ma mutane bukatunsu wanda suke sun shiga cikin halin tsanani, da fata da ƙauna da tawassuli da cewa Allah kai ma kamar yadda ka yaye musu wannan tsanani, kai ma Allah zai yaye maka wannan tsanani. To kuma tunda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai haka kana sadiqan mukhlisa, kana mai gaskatawa, kana mai ihtisabi, mai neman wannan lada din, kuma ka dawama akai, domin ita addu'a tana bukatar naci kai kai har ka sami ijaba bi idnillah. Addu'a ibada ce, saboda haka abubuwan da kake roko na Allah da sauraron faraj, sauraron yayewa da take na Allah ibada ne. Kuma Allah madaukakin sarki mai amsa addu'a ne da ɗayan abu uku: ko dai biya maka bukatarka a nan duniya, ko ya sauke maka wani mummuna ya kawar maka da shi wanda yake yana daga ciki, ya yafe maka zunubanka, ko kuma ranar alkiyama Allah ya ɗaukaka darajarka albarkacin wannan addu'ar da kai. Saboda haka in dai ka tsaya kai addu'a mukhlisan ga Allah jalla wa ala, babu asara a ciki, baka tabe ba, alkhairi ne da kake samu. Wannan yace mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa da dama sun kai 25, kuma sai ya bar kadara wadda ta kai kimanin naira miliyan 100. To wani daga cikin magada sai ya dau side na cewa ba za a sayar ba, saboda babansu ya bashi wasiyar kada a sayar, saboda su dinga karbar kudin haya, kuma da yawan su ba su da hali. Menene hukuncin wasiyar a addinin musulunci ta babansu? Ana yin wasiya shine mutum ya nemi wani abu na aikin alkhairi wanda za a yi da dukiyarsa bayan ya mutu, ko kuma wani haƙƙi da yake kansa ya yi wasiya kan a biya wannan haƙƙin bayan ya mutu. Idan ya zamanto kan cewa ta haƙƙi ce, to wannan wajiba ce, kamar an bar kuɗi bashi a kanka kai wasiya don a biya wannan bashin, yin wannan wasiya ɗin wajibi ne. Akwai kuma wacce take ta mustahabi, shine kai wasiya na a yi wani aikin alkhairi bayan ka mutu. To wannan shi ma yana daga cikin abin da ya zo a cikin shari'ar musulunci. Ana ƙayyade abinda zaka iya wasiya da shi a cikin dukiyarka kashi ɗaya cikin uku. Amma ba a wasiya da abinda yake sabo. Shi yasa Allah ta'ala ya ce: "Wa man khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayh." Wanda ya ji tsoron mai wasiya zai yi zalunci a cikin wasiyar tasa, ya bama waɗansu wanda ba su cancanci ai musu wasiya ba, kamar mutum magaji ne yana da rabansa na gado, sannan kuma ka keɓance shi da wani ƙarin rabo a cikin wasiya wanda yake wannan zalunci ne ga magada. Au ithman, ko kuma yana jin tsoron laifi ga mai wasiyar, shine ya wasiya da abin da yake ya saba ma ka'idar shari'a. Kamar wannan wasiyar, mutum ya wasiya cewa ba za a sayar da dukiya, ba za a sayar da kadarar da magada suke da ita ba domin a raba ma kowa haƙƙinsa. Wannan kuskure ne, domin yayin da ya zama lokacin da ya riga ya mutu, dukiya ta rataya da haƙƙin magada ba haƙƙinsa ba ce. Saboda haka ya yi tasarrufi a ciki, ya yi tasarrufi ne wanda yake baƙi, wanda yake ba shi da asali a cikin shari'a. Saboda haka in dai ba su ne suka yi shawara suka ga kan cewa mafi maslaha a gare su shi ne su zamanto sun bar wato tarayyarsu a cikin wannan kadarar ba, idan suka yi babu laifi, saboda haƙƙi, saboda nasu ne, kuma babu laifi a yi tarayya a cikin mulki. Amma idan ya zamanto ko da mutum ɗaya ya saba, to al-aslah, abin da yake shi ne mafi maslaha, shi ne a raba wannan dukiya, kowa ya samu rabansa. Wannan ya ce kuma shafa hannu a fuska bayan addu'a ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan matsala ce wadda take, akwai hadisai da suka zo, amma hadisan da yawa daga cikin riwayoyin malamai sun yi suka akan ingancinsu. Sai dai Al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa saboda yawansu za su kai zuwa ga darajar al-hadith al-hasan. Al-hadith al-hasan yana ɗaya daga cikin jinsin hadisin da ake kafa hujja da shi don a tabbatar da hukunci a cikin shari'a. A bisa wannan yake ganin babu laifi kan mutum in yayi addu'a ya shafa fuskarsa da hannayensa, saboda abin da ya tafi akai na cewa hadisan sun kai ya zuwa ga martabar kafa hujja da su. Amma waɗansu malamai kuma, wanda daga ciki akwai Sheikh Bakr ibn Abdullahi Abu Zaid rahmatullahi alaihi, Allah ya ji kansa, ya rubuta risala akan ya bibiye tafarkin waɗannan hadisai, yace ba su inganta ba. Saboda haka akan wannan yake ganin inkarin shafa fuska da hannu bayan an yi addu'a. Amma kamar yadda muke yin bayani cewar hadisai da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a, hadisai ne masu yawan gaske har sun kai zuwa ga wato martabar tawatur. At-tawatur shine hadisai da aka rawaito su ta hanyoyi masu yawan gaske, wanda yake zaka yanke akan cewa wannan hadisin tabbas haka yake, ya tabbata yaqinan, ba da zato ba, mai rinjaye, a'a, da yaqini 100% cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. A wajen malaman hadisi ba sa shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a. To amma tare da yawan hadisan nan da ingancinsu da hanyoyi daban-daban da aka rawaito su, a ce babu guda ɗaya da ya inganta cewa ya shafa hannunsa, ya shafa fuskarsa da hannunsa. Wannan dalili ne mai ƙarfi akan rashin ingancin a shafa fuska da hannaye yayin da mutum ya yi sallah, ko alal aqal cewa nadirar aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Domin da yana yi kamar yadda yake ɗaga hannu, da haka za a ruwaito ya zamanto shi ma shafa hannun, idan ma dai bai zamanto tawatur ba, ya zamanto an ruwaito shi da isnadi ingantacce. Amma kasancewa babu riwaya guda ɗaya da ta inganta, sai dai an harhaɗa wanda zai nuna cewa akwai ɗan burbushin gaskiya akan cewa yana da asali, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewar a shafa hannu ɗin a fuska. Abinda za mu fahimta a nan shi ne kan cewa yawan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kusan gabaki ɗayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam, baya shafa fuskarsa da hannayensa. Don haka bari shi ne ya bi. Amma kuma kada ka yi ɗauki wanda yake shafawa akan cewa ya yi bid'a, saboda yana da madogara. Saboda daga cikin malamai akwai wanda suke ganin hadisin ya tabbata iya kafa hujja da shi, shine Al-Hafiz Ibn Hajar, kuma ba shi gege bane a wannan ilimi, babban malami ne, bajibin malami ne wajen ilimin hadisi. Saboda haka ya san, yayi hukunci akan cewar waɗannan hadisai za su kai zuwa ga rutubar wato martabar al-hadith al-hasan, wanda za a iya kafa hujja da shi. Saboda haka babu inkari ga wanda yake, dan haka ba za ka ga malamai sun yi inkari ga wanda yake shafa hannu, yake shafa fuska a cikin addu'a ba, sai kawai a bigire ɗaya shi ne suka yi inkari, shi ne yayin da ake yin addu'ar kunuti a cikin sallah. Wannan an rawaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Abu Bakr al-Baihaqi duk suna inkari akan mutum in an yi addu'ar kunuti ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa cewa wanda biye baya wanda Imam Ahmad yace ba wanda yake wannan sai jahili haka zalika al-Imam al-Baihaqi yayi inkari kan cewa wannan yana daya daga cikin abin da bashi da asali a cikin addini amma in ba a cikin sallah ba to ba a ruwaito suna inkari akan cewa nasabtawa wanda yayi haka ya zuwa ga bid'a ba hatta an ruwaito daga Imam Malik kan inkarin shafawa shafa fuska yayin da ake addu'a amma malaman mazhabar Malik sun dauke shi kan cewa siyakin maganar sa tana ishara ne ga cewa shafawar da ake yi a cikin addu'ar kunuti shine Imam Malik yayin inkari dan haka mujarradin shafawa a cikin addu'a idan mutum ya gama ba abin inkari bane sai dai a kasancewar wato a bayanin illa wannan illar da muka bayyana na yawan na wato yawan riwayoyin daga daukaka hannu da kuma rashin ingantar riwaya ko da garguda daya akan shafawa yana nuna kan cewa abu ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske dan haka a barin sa mafi yawan lokaci shine yafi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
الله تعالى يجي ينا أمرتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم yace masa wadari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa karabu da wadanda suka rike addinin su ya zamanto wasa da wargi wa gharratuhumul hayatu dunya kuma rayuwar duniya ta rute su wadhakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani an tubsala nafsun bima kasabat domin kada rai ya halaka saboda sakamakon abin da ya aikata na miyagun ayyuka laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi' shi wannan rai ba shi da wato majibinci ba Allah ba wanda zai bashi taimako ya hana a yi masa azaba wala shafi' ba shi da wato mai yin ceto wanda zai nemi alfarma kan kada a yi masa azaba wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad minha wannan ran da zai bayar da dukkan fansa domin da zai bayar da dukkan abin da za a bayar na yin fansa domin a fanshe shi kada a yi masa azaba la yu'khadhu minha ba za a karbi wannan fansa daga gare shi ba ulaika alladhina ubsilu bima kasabu to waɗannan sune waɗanda suka halaka saboda abinda suka aikata makawu kansu lahum sharabun min hamim suna da ruwan sha suna da abin sha ruwa na sha wanda yake na wato ruwa mai tsananin zafi wa azabun alimun da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda abinda suka kasance suna akai na kafirci to kamar yanda muka ce wannan umarni ne ma'anar wannan aya umarni ne ubangiji jalla wa ala yake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan al'ummarsa kuma mabiyansa su ma suna biye da shi kan wannan umarni ya hada tare da su kan ya rabu da waɗanda suka maida addinin su wargi da wasa al-la'ib kamar yanda muka ambata a ayoyin da suka gabata shine wato abin da yake bashi da wata fa'ida a bayansa bashi da wata manufa sahihiya la abin da zai kawo amfani wala abin da zai kawar da barna kamar wasan yara yaro yana wasa ba yunwa zai masa magani ba ba kuma a wata kyauta za a bashi ba, ba wani abu zai samu ba a cikin wasan, sai dai kawai a yin wasan, wato domin yin wasan, ba dan akwai wata manufa sahihiya ba. Wargi kuma shine abinda mutum yake wato dauke ma kansa damuwa da tsince ma kansa bakin ciki da rashin jin dadi da wani abu wanda yake ki ganin zai bashi wani jin dadi, sawa'un wannan jin dadin na halal ne ko ba na halal ba. Wannan shine Allahu abinda zai shagaltar da kai. A to an sifanta addinin, an sifanta waɗannan mutane da cewa sun dauki addinin su wasa da wargi, waɗanda ake nufi annan su ne mushrikai domin addinin su haka yake. Abdullahi ibn Abbas ya fassara cewa ma'anar sun maida addinin su wargi da wasa shine addi, wato idin su, wanda yake idi yana ɗaya daga cikin alamomin addini na kowace al'umma. Dukkan al'umma suna da ranakun idin ta. To idin al'ummar kafirai idi ne wanda ake yin wargi da wasa, domin kaga akwai idin da zaka ga kamar in kana ganin a irin a waɗanda suke bautar gumaka, akwai idi wanda zaka ga ya, kamar idin mai ake ce masa koli na in India, wanda zaka ga aita a zo aita sawa mutane kala, a dauki yum kala iri iri, duk wanda yazo wucewa sai a abin nan sai a hura masa wannan kalar, ana wasa ana kida ana tsalle, wai an yi wannan, wannan wai addini ne. Haka babu wata manufa sahihiya a cikin yin wannan. To haka dalika kamar yanda Allah ta'ala ya sifanta sallan mushrikai, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, ibadarsu a wajen ɗakin Allah illa muka'an wa tasdiya, shine fito da safi, shine abinda suka mayar, shine al'ada, shine addinin su. Sabanin idin musulmi wanda yake shine alamar addinin su, wanda abin da ya kunsa shine sallah da girmama sunan Allah da sadaka da sada zumunci da yin sallama ga juna, ma'anoni waɗanda suke masu ma'ana, ma'ana masu tsada, manufa ingantatta, manufa sahihiya. To wannan shine bambanci na addinin gaskiya da addinin ƙarya. Addinin ƙarya an gina shi ne akan wasa da wargi, babu wata manufa ingantatta a cikin sa. To Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mu'minai masu biyayya a gare shi ne an nemi mu'minai su bi shi akan wannan, kan ka rabu da waɗannan, wato kada ka damu da su, kada su zamanto har abin da suke yi na addinin nasu ya sanya ka kana sha'awan cewa ko akwai wani abu a ciki. Babu wani abu a cikin addinin nasu illa wargi da wasa, saboda haka ka kyale su, ka rabu da su a cikin batan su. Wa gharratuhumul hayatu dunya, sifa ta biyu ta addinin nasu shine rayuwar duniya ta ruɗe su, domin su ne waɗanda suke cewa in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin, rayuwa ita ce rayuwar mu ta duniya kawai, ba za a tayar da mu ranar alkiyama ba. To kaga wannan rayuwar duniya ta ruɗe su, saboda suna ganin abin da ke cikin ta na jin daɗi da wannan wargi da wasa da suke yi, wannan yake sanya su suka rudu da rayuwar duniya har suna ganin tamkar ba za ta kare ba. To waɗannan Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ka rabu da su, wato ka kyale al'amarin su a wajen Allah, ba kada ka ce dole sai ka tirsasa su kan sun zo sun bi shari'a, ko kuma kada hanyar su ta zamanto kan cewa ta rude ka, amma cewa ka rabu da su ba yana nufin kuma kada kai musu wa'azi ba. Sai Allah yace wa dhakir bihi, kai musu wa'azi, kai wa'azi bihi bil qur'ani, kenan abdamir ya'udu ila al qur'an, wa dhakir bihi, kai wa'azi da al qur'ani. Wannan haka yake a cikin alqur'ani, wurin ayoyi da dama, wa andir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu, kai gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tayar da su a ranar alkiyama. Wa dhakir bil qur'ani man yakhafu wa'id, kai wa'azi da kai wa'azin wanda yake jin tsoron narkon azabata da alqur'ani. Yin wa'azi da alqur'ani kamar yadda muka ambata shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hudubarsa sai kaga alqur'ani ce. Daga wannan ne waɗansu daga cikin malamai, su ne malaman mazhabar Hanabila, suka ɗauka cewa sharaɗin huduba ta zamanto ta inganta sai an karanta aya ko da ɗaya ce ta Alƙur'ani. Saboda irin waɗannan umarni da Allah ya cewa wa dhakkir bihi, wa dhakkir bihi, wa anzir bihi, wa dhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, cewa wa'azi ka yi shi da Alƙur'ani, kuma babu wa'azin da ya fi tasiri irin wa'azi da aka yi shi da Alƙur'ani. To Allah ta'ala ya ce ma annabi, ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhakkir bihi, kai umar kai wa'azi da alqur'ani, bai faru wanda za a yi ma wa'azin ba domin yayi ta'amini, sawa'un waɗanda suka yadda, waɗanda suka dauki addinin nasu, waɗanda suka dauki suke akan addini sahihi su ma ta yi musu wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id suwaye man yakhafu wa'id al mu'minun sune mu'minai masu jin tsoron narkon Allah to Allah ya ce ai musu wa'azi haka zalika Allah ta'ala ya ce wa andir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu kai gargadi da al qur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tashe su ranar al kiyama saboda haka wa'azi din da Allah ya ce wa zakkir bihi kai wa'azi da al qur'ani ba kawai su waɗanda suka ɗauki addinin su wargi da wasa za ka yi ma wa'azin ba hatta mu'minai su ma ka yi musu wa'azi kuma mu'minai su suka fi kowa cancanta don su ne suke amfani da wa'azi da alƙur'ani fa dhakir in nafa'ati dhikra sayadhakaru man yakhsha kai wa'azi idan wa'azin zai amfani sayadhakaru man yakhsha mai tsoron Allah shine zai samu fa'idar wannan wa'azi sannan su kansu waɗanda suka dauki addinin su wargi da wasa su ma kada amanta su ma kai musu wa'azi da an ce ka rabu da su to rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba ma'anar rabuwa da su shine ka kaurace musu kada ka zamanto tare da su a cikin aikin su kada su ruɗe ka kaga a cikin wannan shine yasa malamai suke cewa kamar yanda yake fatuwar Ta'ifa daga cikin salaf kuma wanda yake yana daya daga cikin abubuwan da wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna kada musulmi kada su musharaka da kafirai a cikin idin su domin idin su yana daga cikin alamar addinin su gashi kuma Allah ya ce ka rabu da su to idan kai musharaka da su a cikin abubuwan da suke na idin su to kaga baka yi aiki da umarnin wannan ayar ba shi yasa ranar idin su waɗansu malamai sun tsananta akan cewa hatta gaisuwa kada kai musu duk da waɗansu suna cewa wani yana daga cikin at-tawaddud yana daga cikin la yanhaqullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum yana daga cikin al-mabarra ka gaishe su amma waɗansu malamai sun tsananta bal har suna ganin ma kan cewa yana daga cikin abinda zai kai zuwa ga rida domin kamar ka girmama abinda suka girmama saboda isama ta wajen umarni da wannan aya to ayar ba tana nufin kan cewa idan ka rabu da su kuma kada kai musu wa'azi ba tun daga cikin Allah ya ce wadakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani wato in kuma za ka yi musu wa'azin kai musu wa'azi da bayyana hujja alqur'ani menene dalili Allah ya ce antu busala nafsun bima kasabat wannan bi manzilati ta'dil ai li Allah tubsala nafsun bima kasabat domin kada rai ta halaka sakamakon abin da ta aikata kada wani mai rai ya halaka sakamakon abin da ya aikata wato domin kafa hujja kafa hujja ba wai ma'anar kafa hujja shine kaji kan cewa to ai nayi ko ka bi ko kar ka bi ya rage naka a'a kafa hujja shine kamar yanda Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kira yana jin tsoron cewa yayi tafsiri kada bai isar da sakon Allah yanda ya kamata ba har yasa mutane ba su imani ba la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'mini la'alla zaka je ka halaka kanka ka mutu dan bakin ciki dan ba su imani ba to irin wannan shuurin ake so yayin da kake wa'azi ka isa matuƙa wajen bayanin gaskiya har ka rinka tuhumar kanka kana ganin cewa kana bakin cikin cewa baka bayyana sakon Allah yanda ya kamata ba ka zamanto kada ka zamanto fa kai ne sanadiyar da mutane ba su karbi sakon Allah ba saboda baka bayani yanda ya kamata ba kun ga akwai bambanci tsakanin abubuwa tsakanin uslubin guda biyu na farko shi gani yake yi ai shikenan na kafa maka hujja na riga na kafa maka hujja ko ka karba ko kuma kan zazzage maka bugun kaulata wani za ka ga haka yake yi babu wannan kwadayin da rahamar na kan cewa ya janyo ka zuwa ga gaskiya wani kuwa kokarinsa shine ya bayyana gaskiyar in baka fahimta ba ta wannan hanya sai ce to wataƙila nayi kusuri bari in buta wata hanyar ya kawo ta wata hanyar in baka karba ba ya ce wataƙila nayi kusuri ya sake bi ta wata hanyar to wannan shine wanda yake koyi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kai wannan to Allah ya ce kai wannan dan kada rai kada mai rai ya halaka saboda abin da ya aikata domin idan ya zamanto kan cewar an kyale shi a cikin kafirci ba a yi masa tambihi ba a bayyana masa hujja ba har ya je ya halaka kaga laifin waɗanda suka sani domin Allah madaukakin sarki ya isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'umma kuma ya ce ma al'umma ballighu anni walau aya ku isar da sakon Allah a maimakona koda ku da aya guda ne to Allah madaukakin sarki ya sifanta halin halakar da rai mai rai zai yi sakamakon abin da ya fada sakamakon abin da yayi na mummunan aiki wannan halaka za ta tabbata ne a ranar alkiyama wannan rai shine a ranar da zai zamanto ba shi da wani wali alwali anan wajen shine al-nasir mai taimako in ba Allah ba wato ba shi da wanda zai taimake shi yazo ya ce kada a yi masa azaba ko kuma ni zan kwace shi daga a yi masa azaba domin shine an-nasir zan hana a yi masa azaba wala shafi babu mai taimako mai ceto ceto shine wanda zai zo saboda alfarmarsa ya zama to kan cewa an kyale shi ba shine laifin aka duba ba wanda yazo zai masa ceton aka duba saboda karamarsa a wajen Allah sai Allah ya ce to na kyale shi saboda kai kamar yadda Allah zai kyale mutane saboda alqur'ani ya kyale waɗansu su saboda tsazimi ya kyale waɗansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake ambato shafa'a mataki mataki ce babbar shafa'a ita ce wadda take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda zai yi ta fi shi wanda dukkan annabawa tun daga annabi adam yana bukatar wannan ceto hatta annabi ibrahim yana karkashin wannan tuta ta ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine ceton da annabawa za su zo suna salihai za su zo da mutanen kirki suna zuwa wajen annabawa kowa yana tunkuɗe ta yana cewa a je wajen wani hatta take ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ceto na bayi a wajen Allah jalla wa ala Allah ta'ala ya ce masa sal tuqa washfa tushaffa ka roka a baka ka nemi ceto a baka wannan take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai yi ta la malaika wala manzo in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ita ce wanda Allah ta'ala ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda shine maqami abun yabo wanda kowa zai yabe shi al-awwalina wal-akhirin kowa zai zama to yana bukatar kowa mabukaci ne ga wannan ceto hatta annabawan Allah hatta khalilur rahman ibrahim sallallahu alaihi wasallam duk suna da bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ceto akwai ceto kuma wanda sauran annabawa za su yi musharaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki shine ceton da za su yi al'umma kansu al'ummomin su kansu wuce sirat shi kuma sirat gada ce wanda aka sanya mai tiranta akan wutar jahannam wanda kowa ba zai ba wanda zai kowa sai ya bi wannan hanya waɗanda suka tsira su ne za su shiga cikin aljanna waɗanda kuma suka zame su ne za su zama to sun shi sun fada cikin wutar jahannam to magana annabawa a wannan rana kamar yadda yazo a cikin hadisi shine Allahumma sallim sallim Allah aminci Allah aminci to wannan ceto ne na annabawa ga al'ummomin su kowanne annabi ya nemi al'ummarsa wannan addu'a na aminci da kukuta daga zamewa a fada karkashin sirat to yana daga sannan daga cikin ceton da yake banta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceton bude aljanna bude kofa aljanna ba za a bude ta ga wani ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ko sun tsira sun wuce sirat za su zo suna jira ba za su shiga cikin aljanna ba har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi a bude sannan mala'ika ya ce da kai ne aka umarce ni kada na bude wannan kofa ga wani in ba gare ka ba wannan ceto yake banta da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk wannan akwai kuma ceto wanda yake banda na annabawa na salihai kamar yadda yazo a cikin hadisi cewa ash-shuhada za su yi ceto kuma kamar yadda yazo haka a cikin hadisi cewa dukkan wani da musulmi dukkan wani yaro da ya mutu kafin ya balaga zai zama to mai ceto ne ga iyayensa ranar alkiyama saboda haka wannan shi ma nau'i ne na ceto da wanda yake ba kawai na annabawa ba to sannan iyaye su ma za su yi ceto ga ƴaƴansu malamai za su yi ceto salihai za su yi ceto mala'iku za su yi ceto kamar yadda yazo a cikin hadisi Allah madaukakin sarki zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto abu wanda ya saura sai ni rabbul izza Allah jalla wa ala sai ya ce to a fitar da dukkan wanda yake da koda kwayar zarra ne na kyakkyawan aiki a cikin zuciyarsa a fitar da shi daga cikin wutar jahannam sai a fitar da mutane da ba su taba wani aiki ba bayan kalmar shahada nan da sai ba su taba wani aiki ba sannan a fitar da su Allah ya sanya su a cikin aljanna da albarkacin ceto wanda shi Allah ya madaukaka Allah jalla wa ala wannan wato rahama ce wanda yake yi bayan citan masu ceto ya kare sannan shi kuma tafaddulan daga gare shi falala daga gare shi da rahama daga gare shi sai wannan kyauta jalla wa ala Allah ya sanya mu a cikin citan masu ceto ya sanya mu a cikin falalar Allah da rahmarsa wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khad minha rai me rai wanda ta halaka saboda abinda ta me rai da ya halaka saboda mummunan aikin da ya aikata da zai yi ne da zai nemi fidiya da zai nemi fansa daga dukkan abun fansa to ba la yu'khad minha ba za a karba daga gare shi ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyabtadu bihi min adhabi yawm alqiyamati ma tuqbila minhu wa lahum adhabun alim wadanda suka kafirta da a ce suna da abin da ke cikin kasa gabaki daya da kwatankwacin sa tare da shi domin su yi fidiya domin su bayar ya zaman to fansa wato tara kun san ai idan mutum aka daure shi za a ce bayar da tara sai ya fita ko to ranar alkiyama idan halaka ta halaka mutum zai ce gashi duk abin inda za a bashi duniya gabaki daya zai bayar da ita domin ya zamanto ya samu fansa daga azabar Allah. Allah ta'ala zai ce masa abinda na nema daga gare ka bai kai wannan ba. Kalmar shahada ce kawai na nema daga gare ka. Bata kai abinda bata kai duniya da abinda ke cikinta ba. Akan saukin fada. To shine wa inta ajil kullu ajilin la yu'khad minha. Ulaika alladina ubsilu bima kasabu. To Allah ya ce an tubsala nafsun bima kasabat. Kada mai rai ya halaka saboda abinda ya aikata. To wannan shine misalin waɗanda Allah ya ce ulaika alladina ubsilu bima kasabu to waɗannan sune wanda suka halaka saboda abin da suka aikata in kana so ka san su sune waɗanda suka zamanto ba su da wali ba su da shafi'i kuma dukkan fansar da za su bayar ba za a karba ba to yayin da mutum ya zamanto ya shiga cikin halaka ya zamanto ba ne cetan sa ba ne yi masa alfarma ba ne karban wani abu wanda za a ce ka je kai ta aiki tukuru dan ka fanshi kanka to wannan ita ce halaka wanda babu wata halaka a bayanta Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya sifanta ya ambaci irin abin da za a irin nau'in azabar da za su kasance a ciki shine lahum sharabun min hamim suna da wato ruwan sha wanda yake na tsananin mai tsananin zafi wanda kamar yadda aka sifanta shi a cikin hadisai yayin da mutum ya kusantar da shi zuwa ga fuskar sa dan tsananin zafin sa sai fuskar sa ta zagwanye dan saboda kuna tun ma kafin ya kai bakin sa wa azabun alimun da azaba wanda ke mai radadi bima kanu yafurun saboda kafircin da suka kasance sun tabbata akai an yi sifanta kafircin nasu da kana dan nuna tamakkunun su a cikin kafirci wato ba sa jijjiga a cikin kafirci ba sa shakka a cikin kafirci ba sa tsoro a cikin kafircin da suke ciki Allah ya kiyashe mu
قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كتي يا رسول الله كتي أنا أدعو من دون الله شن زام كرا زام بوتام ونبا الله با ما لا ينفعنا أبن دبايا أمفانرمو إدم من بوتامتا ولا يضرنا بايا توتردمو إدم من بوتامتا wa nuraddu ala aqabina, kuma mu koma akan digadiganmu, ba'da id hadana Allah, bayan Allah ya shirye mu. Kalladhi tahawathu ash-shayatin fil ardi hayran, mu zamanto tamkar wanda shaytanu suka batar da shi a bayan kasa, hayrana yana mai imuwa. Lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina, yana da ƴan uwa abokai suna kira, suna kiranta ya zuwa ga shiriya, suna cewa itina ka taho ya zuwa gare mu. Qul inna hudallahi huwa al-huda, kace lalle shiriyar Allah ita ce shiriya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, kuma mu an umarce mu da muslim da wato mu musulunta ga ubangijin talikai. Wannan misali ne Allah madaukakin sarki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga shi ga mushrikai yayin da suke neman muminai su dawo ya zuwa ga tafarkin su na shirka, su bar addinin da suke akai, suke kiransu da mummunan suna, suna kiransu saba, wato asabiun sabawa, wato waɗanda suke suka rabe daga addinin iyaye da kakanni, suka zamanto sun kirkiro wai sabon addini, suna ganin waɗannan sune batattu. Wa idza marru bihim yataghamazun, idan suka wuce su sai musu gamzu, suna cewa inna ha'ula'i ladallun, waɗannan lalle sune batattu, saboda haka suke kiransu ku zo ya zuwa ga addininmu. To shine Allah ya buga misali da abin da zai kusantar ya zuwa ga tunanin dukkan mai tunani da kuma hankalin dukkan mai hankali. Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kace shin za mu bauta ma wani ba Allah ba wanda baya amfana mu, domin wani amfani bautar gumaka za su yi maka, ba za su biya maka bukata ba, bal idan ma kana gani kuda zai zo ya hau kansu ya sha daga cikin zumar da aka zuba a jikinsu da sukarin da aka zuba, ba zai iya kwace wannan zumar da suka sha ba. Wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, idan ya dauki kudin ya dauka ya tafi, ba za su iya kama shi, ba za su iya kashe shi ba. Yau da a ce su wato masu izza ne, idan kudin nan ya zo ya hau kansu sai a ga ya mutu, to amma kuda ya gagare su, saboda haka babu wani amfani da za su kawo mana. Wala yadhurruna, idan ban bauta musu ba za su cuce mu ba. Shi yasa kaga Annabi Hud yake ce ma mutanansa yayin da suka ce masa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, mu dai muna ganin cewar wato waɗansu daga cikin gumakanmu ne, waɗansu daga cikin iyayen gijinmu ne suka zo suka shafe ka da mummuna, suka taɓa hankalinka, shi yasa ka hauka shi kake wannan magana. Saboda haka ka zo mu san yadda za mu yi maka magani, kamar yadda mushrikai ma suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan wannan abin da yake zuwa maka wani wato iblisi ne ya zo ya yi rinjaye akan hankalinka, mu tattara kuɗi mu yi maka magani. Annabi Hud me yace ma mutanansa, yace fa ajmiu amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun, ku hada kanku da ku da mushrikan da ku da iyayen gijin naku, sannan kada wani bakin ciki ya same ku akan hada kan da kuka yi, sannan ku yi hukunci ya zamanto kan cewa ku dauki raina ku kashe ni, kada ku saurara mun idan har kuna ganin iyayen gijin ku za su iya cutar da ni, ya musu kalubale. To shine ba za su iya cutar da su, ba za su iya cutar da mu ba idan muka ce mun bauta musu, in ban bauta musu ba. Wa nuraddu ala aqabina, kuma ma koma akan digadiganmu, ar-raddu ala al-aqib, misali ne da Larabawa suke kawo shi na mutumin da ya zamanto cewa yayi doguwar tafiya, sannan da ya tafi da yawan nan tafiyar bai cimma burin abin da yake nema ba, sai ya sake dawowa a hanyar da ya bi, ya warware wannan tafiyar sai ya sake dawowa. To kaga wannan me yayi in ban da wahala. To wannan shine misalin wanda ya bar addini, ma bar addinin mu ya zamanto kan cewar mun koma muna kiran wanda ba zai amfane mu ba, rashin kiransa ko rashin bautarsa ko ba zai cuce mu ba, sannan duk abinda muka kulla ya zamanto kan cewa mun warware shi, mun dawo baya, ba'da id hadana Allah, bayan Allah ya shirye mu, mun zamanto ala bayyina. Kalladhi tahawathu shayatin fil ardi hayran, to ga misalin da Allah ya buga, misalin kamar wanda shaytanu wato aljanu suka batar da shi a bayan kasa ya zamanto yana mai timuwa. Wannan misali ne a bisa abinda yake na itikadin jahiliya, ba tare da tabbatar da itikadin nasu ba ko rashin tabbatar da shi, na cewa akwai wato mutum na cewar idan mutane suna tafiya a cikin daji wai aljanu sukan zamanto musu fatalwa, in suka zamanto musu fatalwa sai su rinkai musu wato sai su rinkai jirkita musu tunani, su rikita musu tunani har su batar da su ya zamanto kan cewa ba su san hanya ba. To za mu zamanto tamkar wannan wanda aka zo aka rude shi aka musu wato sai aka sanya wato su shedanin wanda suke zaman tuwa kan fatalo sune mushrikai da suke zuwa suke kiran mumini wanda yake akan hanya ake neman ya zaman to yayi ridda shine kamar wanda yake tafiya akan hanya wanda waɗannan aljanu suka zo suka kira shi suka rikita masa tunani suka batar da shi ɗan uwansa mumine kuma suna ce masa ka dawo hanya ka dawo waɗannan waɗanda suke kiranka ba mutanen kirki bane aljanu ne waɗanda za su je su kai ka ya zuwa ga halaka to ya zamu yadda mu zaman to tamkar haka ai dukkan mai hankali ba zai zaman to haka ba shine Allah madaukakin sarki yake kawo wannan misalin domin na farko a gane kan cewar su mushrikai da suke kiran mumine ya zuwa ga ridda laysu ala shay ba akan wani abu suke ba tunda batar da kamar waɗannan aljanu da suke batar da mutan da suke kiran wanda yake wato wanda yake akan hanya su dauke shi daga kan hanya su raba shi tare da mutanen sa wanda suke su kuma su ne suka san hanya suke akan hanyar daidai kuma ya musalta musulmi da suke kira ya zuwa ga wanda yake nema ga wanda ake kiransa ya zuwa ga bata suna cewa ka taho ya zuwa gare mu ka taho ya zuwa gare mu to zamu zaman to tamkar haka ne mu zaman to wato mun bar shiriya mun koma ya zuwa ga bata wannan shine halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'd al-kawr Allah ina neman tsarinka daga wato a wato kwancewar rawani bayan daura shi wato shine kana kan hanya daga baya kuma ka zo ka barka daga baya ka zo ka warware dukkan abin da kai a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zaman to tamkar wanda take warware warware kadinta bayan yayi karfi ta dauki auduga ta kada ta kada ta zaman ya zaman to zare mai karfi sannan kuma ta dauki wannan zaran ta warware shi abinda take yi kenan ta daura ta kade ta daura sannan ta finci to wanda ya zaman to yayi ridda bayan ya bar addini tamkar wannan ne ko kuma tamkar wanda yazo ya bi kiran waɗanda ba za su kai shi ko ina ba sai bata to shine Allah ta'ala yace ba a wannan istifhami ne na inkari zamu zaman to tamkar waɗannan ba zamu zaman to ba ba zamu zaman to waɗanda yake za su kira wani Allah wanda ba zai amfana musu komai ba ba zai cutar su da komai ba kuma ba za mu zamanto waɗanda za mu koma a kan digadiganmu ba ba za mu zamanto tamkar waɗanda wato shedan ya ɓatar da su suka zamanto masu ƙimuwa ba su san hanya ba bayan kuma da gashi muna kan hanya ga ƴan uwanmu suna kiranmu kan mu dawo ya zuwa ga hanya to ba za mu zamanto tamkar waɗannan ba qul inna hudallahi huwa al-huda sannan ka ce musu ya rasulullah lalle shiriyar Allah ita ce kadai shiriya babu wata shiriya in ba ita ba kuma wannan shine halin duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya zuwa ga musulunci wanda duk Allah ya sharaha wato ya yalwata kirjinsa ya zuwa ga imani kuma ya yi ilimi ya fahimci imani zai san babu abin da yake da dadi irin babu abin da yake da dadi irin dadin imani babu abin da yake da wato shiriya da yake da warkar da zuci da yake da wato ganin abubuwa gare gare kamar wato ilimi na addinin musulunci kamar hanya ta addinin musulunci amma wanda yake cikin kafirci kuma fa sai dimuwa yana cikin dimuwa shin me yake kawo shi rayuwar nan yana cikin dimuwa me zai faru gare shi bayan ya mutu yana cikin dimuwa menene matsayinsa dangane da annabawa shin annabawan nan a ce ba gaskiya bane annabi ya zo ɗaya bayan ɗaya kuma aka ce na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sa ba a samu wani addini ya samu mabiya kamar yanda addinin sauran annabawa ya samu mabiya ba an yaku al'amarin nan ba haka bane yana cikin dimuwa akan sha'anin annabawa yana cikin dimuwa akan ranar tashin alkiyama dimuwa kan dimuwa wanda yake zata hana shi sakat a cikin rayuwa wanda babu abinda zai maganin wannan dimuwa sai allahibu wallahu sai wargi da wasa shine abinda zai mantar da shi ga wannan abinda yake ciki na zuciyarsa na dimuwa to amma shiriyar Allah ko ita ce shiriya domin wanda yake cikin shiriyar Allah baya cikin rikici akan wani abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul inni ala bayyinati Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul inni ala bayyinati min rabbi ni ina kan hujja mabayyaniya daga ubangijina wanda babu ko shakka a ciki to amma ya za ka samu wannan sai ka yi ilimi dole sai ka je ka bai sai ka je ka san sai ka je ka fahimci wannan bayyana din sai ka je ka yi ilimi sai ka san alkitabu was sunna sannan zaka zamanto ala bayyinati min rabbi saboda haka da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma kul inna hudallahi huwal huda, kace shiriyar Allah ita ce shiriya, wannan magana ce tazo daga Allah, kuma mai faɗanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san hakikanin abin da aka saukar a gare shi, wannan shaidar kuma ita ce ulul ilmi suke, ita ce ulul ilmi suke yi, dukkan mai ilimi yana wannan shaida, shi yasa Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist, duk ma'abucin ilimi mai tsayuwa da adalci da gaskiya mai aiki da iliminsa zai yi wannan shaidar cewa shiriyar Allah ita ce shiriya, babu wata shiriya in ba wannan shiriyar ba. Wa umirna li nuslima li rabbil alamin, kuma kace an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai, ba a ce wa umirna li nuslima lillahi ba, ba a ce an umarce mu musulunta ga Allah ba, sai aka ce an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai, domin nan wajen makamin nuna wato ganewar rububiyar Allah ne ga muminai da waɗanda ba muminai ba. Rububiyar Allah ta hau kan kowa da yake ba Allah ba, mutane da aljanu da mala'iku da musulmi da kafirai da dabbobi da iska da rana da wata da bishiyoyi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب to shine wannan ubangijin talikan wanda kowa ya mika wuya gare shi, to an umarce mu da mu mika wuya ikhtiyaran, muna masu zabi a gare shi, domin kowa yayi istislami ga Allah jalla wa ala, kowa yayi istislami ko kaso ko kaki, wallahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, shine wanda yake duk abin da ke cikin samai da kasa ya miƙa wuya a gare shi. To umarnin da ake mana a nan shi ne mu musulunta a gare shi ikhtiyaran wa tawa, muna masu zaɓi muna masu biyayya, shi ne mu shiga cikin addinin musulunci, mu shiga cikin addinin annabawa, mu shiga cikin addini da yake shi ne karɓaɓɓe a wajen Allah. Wa an aqimus salata wattaqu, kuma an umarce mu da mu tsayar da sallah, aka keɓance umarnin tsayar da sallah daga cikin al'amuran addini da ambato saboda girman sallah da muhimmancinta, domin da ita ne da tsayar da ita ne addini yake tabbata. Wattaquhu, kuma ku ji tsoronsa, wato ku yi taqwa shi ne ku zamanto kun kiyaye iyakokinsa. Wa huwa allazi ilayhi tuhsharun, shi ne wanda gare shi ake tayar da ku ga baki ɗayanku, shi kadai kuma tabbas gare shi ake tayar da ku, domin wannan taukidin yana nufin wato gaskiyar tashin alkiyama, wanda yake shi ne zai sanya mutum ya yi addini, wanda duk bai sakankance da sha'anin ranar alkiyama ba, to addinin sargagge ne, addininsa babu ikhlasi, duk wanda yake addini dan saboda duniya to shine addinin munafiki, dan saboda ya samu amfanin duniya, to shi yasa aka karfafa sha'anin wato tashin alkiyama, dan shine dalilin yin addinin gaskiya, shine dalilin yin addinin gaskiya tsira ranar alkiyama. Sannan Allah ya sifanta kansa da sifofi na izza da sifofi na ganin girmansa, yace wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, kuma shi Allah shine wanda ya halicci sammai ya halicci kasa bil haqqi da gaskiya, wato ba da wani abu ba, ba da wasa ba, ba dan ƙarya ta tabbata ba, a dan gaskiya ta tabbata. Wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu al haqq, kuma ranar da yake cewa kun ku kasance ka kasance kai abin umarni da abin da aka yi umarni da ka kasance, fayakun sai ya kasance, qawluhu al haqq zancensa gaskiya ne. Wannan akwai taqdimi wata akhira, qawluhu al-haqq yawma yaqulu kun fayakun, zancen Allah gaskiya ne a ranar da yake cewa kun fayakun, babu wanda zai musu wannan magana, shine ranar tashin alkiyama. Qawluhu al-haqq, magana ta gaskiya ce, domin kowa zai amsa, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labittum illa qalila, ranar da Allah zai kira ku sai ku amsa kiransa, kuna masu godiya gare shi, kuna cewa labbaika wa sa'adaika, idan ya kira mutane muna cikin karkashin kasa, mun zamanto turbaya babu alamar mu, amma idan Allah ya kira mu yace kun fayakun, mu kasance, duk sai mu tashi muna amsa kiransa jalla wa ala, kira ɗaya ne. Wato a cikin wannan akwai wato a muqarana na asalin halitta da kuma tayar da halitta bayan mutuwar su, kamar yadda Allah shi ne ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kana ganin gwanintarsa a cikin halittar sama da cikin halittar ƙasa, irin duk abin da Allah ta'ala ya sanya na asrar a cikin halittarsa yana nuni ga iko cikakke
ka san ba wanda zai iya wannan halitta sai ne cikakken iko kuma masani. Masani akwai ilimi a ciki, tun daga shi har yanzu halittar ake karantawa ba a gama karanta ilimin halittar ba. Har yanzu halittar Allah muke karanta, ba mu gama karanta ilimin halittar Allah din ba. Saboda ka san akwai ilimi a ciki, akwai kuma ƙarfi da iyawa. To yayi wannan, saboda haka to wanda kuma zai yi rana tashin alkiyama bayan kun mutu, bayan mun mutu gabaki ɗaya, ya dawo da mu, to wannan shi ma abu ne wanda yake tabbas, tabbatacce ne magana ce ta gaskiya. Kuma idan yayi na farko, to yin na biyun ba zai zama to abun mamaki ba, ba zai zama to gagar ba dau a gare shi ba. Domin wanda yayi na farkon, wannan ikon nasa shi ne zai ba shi ikon yayi wannan na biyun. Wannan ilimin nasa shi ne ya tabbatar masa da wato ilimin yayi wannan na biyun. Shi yasa ya ce wa yau mai, shi yasa ya shimfiɗa da asalin halitta. Kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a waɗansu wurare, kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, kamar yadda muka fari farkon halitta haka muke mayar da halitta. Wato na farkon bai zamanto mafi buwaya ga Allah ba, ai na biyun bai zamanto mafi buwaya ga Allah ba ga na farkon. Idan na farkon bai buwaye shi ba, ta yaya na biyun zai buwaye shi? A fara halitta daga abin da yake babu shi ne mafi wahala, ko kuwa bayan da akwai shi a mayar da shi wane ne ya fi sauƙi? Wa huwa ahwanu alayhi, haka Allah ta'ala ya ce, wa huwa ahwanu alayhi, wannan mayar da halitta shi ne mafi sauƙi a gare shi. Ya ma fi na farkon, tare da cewa na farkon ba wahala ba ne, amma ga dukkan mai hankali ya san cewa na biyun shi ne ahwan. Na farkon da na biyun duk ɗaya ne a wajen Allah, babu wani wanda yake zai iya gagararsa. Amma ga dukkan mai tunani, hankali zai nuna kan cewa ai na biyun ma shi ne ahwan, shi ne mafi sauƙi bisa wanda yake na farkon. Walahu al-mulku yawma yunfakhu fi sur, mulki na Allah ne shi shi kadai. Yawma yunfakhu fi sur, a ranar da ake hurawa a cikin kaho, ita ce ranar alkiyama. Mulki na Allah ne shi shi kadai, tunda Allah ta'ala yana cewa limanil mulku al-yawm, wane ne da mulki a wannan rana? Allah zai faɗi wannan babu wanda zai amsa masa, dan babu mai amsawa. Dukkan mutane da suke bayan kasa an hura kaho sun mutu, waɗanda suka yi saura mala'iku daga hamalatul arsh da su Jibrilu da Mika'il da Israfil su ma duk sun mutu. Babu kowa, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu dawo da shi. Yanda yake daga farkon halitta babu kowa sai Allah, sannan Allah ya fara halitta, to haka Allah zai mayar da duniyar ta zamanto, halittar ta zamanto babu kowa sai shi. Kuma a lokacin ne zai ce wane ne da mulki a wannan rana? Babu wanda zai ansa ma Allah sai Allah ta'ala ya ce lillahi alwahidul qahhar, mulki ga Allah ne wanda yake shi shi kadai mai cikakken iko, mai rinjaye akan dukkan wani mulki, wani sarki. Ya Allah zai ce aina mulukul ard, ina sarakunan bayan kasa? Aina aljababira, ina jabbirawa? Aina alfara'ina, ina fir'aunoni? Limanil mulkul yawm, to waye da mulki a wannan rana? Lillahi alwahidul qahhar, Allah ya amsa ma kansa. To shine nan Allah yake cewa walahul mulk, nan taqdimin alkhabar ala almubtada, domin ya nuna ikhtisasi, mulki yake banta gare shi jalla wa ala. Yawma yunfakhu fi sur, a ranar da ake hurawa a cikin kaho, wannan ya tabbatar mana da kaho wanda yake halitta ne na Allah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi aka tambaye shi, masur ya rasulullah, menene wannan kaho ya rasulullah? Yace qarnun yunfakhu fihi, kaho ne wanda za a hura a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'um, yaya zan ni'imtu da rayuwar duniya? Wa sahibul qarni qad iqtahama alqarn wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayunfakhu fihi, yaya zan ni'imtu da duniya alhali ma'abucin hurawa a cikin kaho? Ya kama kahon ya sa shi a bakinsa, ya daga fuskarsa yana duba yaushe za a umarce shi ya hura a ciki, sannan ya hura. Hankalin sahabbai ya tashi, suka ce ya rasulullah, fama za naf'al aw fama naqul, me za mu ce? Yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa 'ala allahi tawakkalna, ce Allah ya ishe mu, madalla da shi a madogaro, kuma ga shi muka dogara. Wato kenan wannan ita ce magani na wannan tashin hankali, shi ne shiri na wannan tashin hankali, shi ne tanadi na wannan tashin hankali. To shi yasa wato halin da annabawa yake daban da mu halin da muke ciki. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani la bakaitum kaseeran wa la dhahittum qalila da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaza to shi yana ganin wannan sahibul hut shine israfil malaika israfil yana daga cikin malaiku da sunan su yazo a cikin alkitabu was sunna manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare zai yi salla yana bude addu'ar sallarsa da addu'a da yake Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya ambace shi to israfil shine sahibul hut kamar yanda yazo a cikin hadisi shine wanda yake rike da wannan kafa wanda za a umarce shi zai hura a cikin sa ya zamanto kowa da kowa ya mutu kowa da kowa zai mutu idan yaji wanda duk yake a bayan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda yake ya shimfida yaji zai saya yajin da bai dauka ba kenan kudin da bai bayar ba kenan aka hura kaho ya fadi ya mutu wani ya dauki loma zai kai bakin sa tsakanin sa da wannan lomar sai da ranar alkiyama ba zai kai ta bakin sa ba daga anyi kuma ba wannan shine wanda yake babu wanda ya san wannan lokacin la malaika wala manzo ballantana wani aljan ba wanda ya san wannan hatta shi israfil kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih muslim kada shi kansa yana sauraro mata yi umar yaushe za a umarce shi ba an gaya masa bane yana kirgawa ya ce to lokaci ya kusa yana jira sai umarnin ya zo masa daga Allah jalla wa ala don babu wanda ya san wannan lokacin tunda har shi ma mai mutuwa ne har shi ma da zai hura kowa ya mutu shi ma mai mutuwa ne to wannan shine yake tabbatar da mulki ga Allah jalla wa ala to kuma wannan mulkin shine zai tabbata a wannan rana to Allah yake gaya mana mu ga wannan kasaita ta Allah mu ga wannan girma na mulkin Allah mu ga wannan isa na mulkin Allah mu ji tsoron sa alimul ghaibi wa shahada masanin gaibu kuma masanin abin da yake a bayyane al-ghaib shine duk kullu ma gaba anka duk abin da yake ya buye daga gare ka to kuma gaibin Allah yawa gare shi mai rintsi ne sanin sa yana daga cikin rintsin sanin gaibin Allah ilmin sa'ar al-qiyama da ba ta da wani alama da ba ta da wani lokaci wanda yake wani ya san shi kuma wa shahada kuma abin da yake bayyane sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar wa huwa al-hakim al-khabir kuma Allah shi gwani ne al-khabir masani ne cikakken sani al-hakim shine wanda yake baya abu dan wasa kuma baya abu dan wargi baya abu dan wauta dukkan abin da Allah ta'ala ya akwai gwaninta alamar hikimar Allah jalla wa ala shine ka duba halittarsa ka duba halittar Allah sai ka ga hikimar Allah duk abin da ake karantawa wanda suke zuwa suna karanta ilimin halittar dan adam da ilimin halittar sararin samaniya da ilimin halittar abubuwan da ke bayan kasa ba abin da suke nunawa sai gwanintar Allah sai hikimar Allah kuma wato koda baka tsaya kai zurfin ilimi ba hikimar Allah bayyanan naki hikimar Allah a bayyane take a cikin yanda yake abubuwan sa ka gani yanda Allah madaukakin sarki yayi tsarin wato halittar rayuwar dan adam ka tsaya ma ka ga yanda Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zamanto kai mai mantuwa ne hikimar da ke cikin wannan inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba dan in ka tuna abinda ya zamanto in ka tuna zafin yanzu da lokacin da aka yi wa mutum mutuwa zafin wannan da bakin cikin mutuwa inda a ce haka zaka dawoma a cikin wannan zaka iya rayuwa to kaga inda Allah madaukakin sarki ya maka wannan ya sanya ka kana mantawa ya sanya ilimin ka takaitacce ne ya sanya ilimin ka takaitacce ne abu da yawa ya rufe maka daga ciki baka sani ba wanda da ka sani ba zaka iya rayuwa ba inda ka san abin da zai faru da kai gobe ba zaka iya kaiwa goben ba to amma Allah madaukakin sarki maka ya to irin waɗannan da zaka rinka tunani abubuwa da zasu rinka faruwa da kai a rayuwarka kana ganin gwanintar Allah a ciki zaka tabbatar da kan cewa Allah shine al-hakim to hatta a cikin yanda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwa kan cewa za ta zo ta kare kuma tashin alkiyama din ya zamanto kan cewar ba yadda za a mutu din lokaci ɗaya ne wanda duk suke sauran bayan kasa duk za su mutu kuma da horawa a cikin kaho duk akwai gwaninta a ciki akwai hikima a cikin wannan wata hikimar ba za ta taba bayyana ga mutum ba sai ranar alkiyama kamar yadda aka rawaito daga sayyidina Ali alqadar qaddara sirri ce ta Allah ba ta bayyana sai ga mu'mini a cikin aljanna kan tashi kana ta neman abu kaga baka samu wannan abun ba kai bakin ciki ba za ka taba gane me sirrin da Allah ya ana ka wannan abun ba sai in Allah yayi kai mai rabo ne a cikin aljanna sai ka gane sirrin sai ka ce ashe abun haka yake to sai ka gane gwanintar Allah to so ake yi kai imani da Allah